وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتاك تدواء وأن مسلاة من البركة مسلاة الإمام البخاري لكي الجزاكي أولا يمتشين العرباء daren alkhamis yau 25 ga watan zulqa'ida hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wajib As-Sayyib wa Rafi'u Al-Kalim At-Tayyib wanda farmalamin nan mashhuri الإمام محمد ابن أبي بكر ابن خيم الجوزية رحمه الله تعالى. وأنا شين درس من النوى. ناتة عند أوفو. وأنا بهدد شبيه دينا مجنح. باكنا كنا 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 تطئين يا مريك. هذا تطئين يا مريك وكنا كنا. Wannan shine darasin mu na 93 a cikin wannan littafi, inda muke magana akan azkarul istiftah, abinda mutum yake yi lokacin da yazo buɗe sallah, sawun sallar farilla ko sallar nafila. Azkarul istiftah ba wai kawai azkarul farilla ba, ko sallar nafila ana yi masa azkarul istiftah. Muna cikin hadisi na ƙarshe, hadisin Abdullahi dan Abbas, wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi cikin dare sallah, yazo bude sallar sa, yakan faɗi wannan addu'a ko wannan zikiri: Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyamus samawati ko qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
نعم.
ومن فسر الولن أذكار خزوة فقرسة جيتي: والجنة حق والنار حق والنبيون حق النباوة بسياني ومحمد صلى الله عليه وسلم حق محمد صلى الله عليه وسلم ما بسياني النباوة waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa cikin halittunsa, cikin bayansa, ya aiko su zuwa ga mutane domin su isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya ba su kamala, ya ba su tsafta da tsarki, suka kuma isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da sun ɓoye komai ba, suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana mai yarda da su. Waɗannan annabawa tabbas annabcinsu gaskiya ne, shi ne ma'ana wannabiyuna haqqun, annabawa gaskiya ne ma'ana annabcinsu gaskiya ne, abinda suka zo da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne. Faɗar su cewa su annabawa ne gaskiya ne, babu wanda zai zama ya zama mumini face sai ya yarda da dukkan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ya ƙaryata annabi ɗaya, to ya ƙaryata duka annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah ce: kazzabat qaumu nuhin al mursalin, mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni. Ka duba gabanin annabi Nuhu alaihi salam, Allah bai aiko da wani manzo ba. To amma an ce sun ƙaryata manzanni, kai ka ce akwai wasu manzanni da suka gabace su, da suka gabace annabi Nuhu da suka ƙaryata. Wannan yana nuna cewa ƙaryata annabi Nuhu kadai daidai yake da ƙaryata duk annabawan da aka aiko bayansa. Dukkan sauran annabawan da suka zo bayan annabi Nuhu alaihi salam kamar wato sun ƙaryata su ne, duk da ba su yi zamani da su ba. To haka nan wanda ya karyata ɗaya daga cikin annabawa yake a musulunci. A musulunci ya sa imanin da Yahudi duk da cewa ya yi imani da duka annabawan Allah da Allah aiko, imanin sa bai cika ba, saboda bai imani da annabi Isa ba, bai imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, da haka bai zama mumini ba. Ko da kuwa ya yi imani da annabi Musa alaihi salam da annabawan da suka gabaci annabi Musa, haka nan imanin a Kirista ko Nasara shi ma bai cika ba, bai zama imani ba cikakke. Saboda me? Ko da kuwa ya yi imani da dukkan annabawa tun daga annabi Isa da annabawan da suka gabace shi, kasancewa bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba, sai ya zama imaninsa ba zai amfane shi ba. Saboda haka sai mutum ya tabbatar da gaskiyar annabawa duka, sannan yake zama mumini. Wannan shi yake nuna kamalar wannan addini na musulunci, shine addinin da ba ya da gibi ta ko ina. Saboda haka a cikin imanin mumini musulmi babu gibi, za ka yi imani da dukkan annabawa, babu wani annabi da za a ce a musulunci ba a girmama shi ko ba a ɗauke shi da daraja ba. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi kansa cewa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin annabawa, in aka ambaci annabawa aka ce gaskiya ne shi ya shiga ciki, to amma sai aka ƙara ambatan shi kadai domin nuna matsayinsa da darajarsa a cikin annabawa, wato ba a bar shi a cikin dubbabin annabawa da dandazansu ba, sai aka ware shi kadai aka yi magana a kansa cewa Muhammadun haqqun, dan a nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da wasu sifofi na musamman waɗanda babu wani annabi da ya sifanta da shi. Allah ya yi mishi abin da bai yi wa kowane irin, ya yi mishi abubuwan da bai yi wa sauran annabawa ba. Saboda keɓance shi yana nuna matsayinsa da girman darajarsa a gurin Allah subhanahu wataala. Sannan mu duba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya yi abin da ake kira tajrid, tajridu zat. Annabi shi ke magana, amma bai ce wa ana haqqun ba, ai magana ta ce shi aka ji yana faɗa, ya ji shi yana cewa Allahumma lakal hamdu wa wa, ai da ya ce wa ana haqqun ko, to sai ya nuna kamar Muhammadu din ma wani ne ba shi ba. Wannan shine tajridu zat, kamar ya cire kansa, kamar yanzu yana wannan duk dan a ƙara tabbatar maka da annabcin ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, mubalaga ne fi isbati nubuwatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyya, in yana tahiyya sai yake assalamu alayka ayyuhan nabi, ba ya ce assalamu alayya, ba ya ce assalamu alayya ayyuhan nabi ko assalamu alayya ana nabi, ya ce ai ni kaina nake wa sallama, a'a sai ya maida kamar shi ma wani abu yake bi, wata doka ce kawai yake bi. Saboda assalamu alayka ayyuhan nabi, shi yasa sahabbai suka ci gaba da koyar da ita tahiyya da wannan sigar, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi, hadisin Umar ibn al-Khattab, duk da cewa akwai hadisin da Ibn Mas'ud da hadisin Aisha suke nuna cewa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun rubuta cewa assalamu alan nabi, to amma wannan ba shi ke kora assalamu alayka din ba, an ci gaba da faɗar assalamu alayka din shi ma. An samu sahabbai sun ci gaba da koyar da tahiyyar da wannan siga, to shi kansa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam shi kansa in yana tahiyyar assalamu alayka din yake cewa, ba alan nabi din ba, ba alayya yake cewa ba. To nan yace wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun was-sa'atu haqqun, al-qiyama gaskiya ne, tashin al-qiyama gaskiya ne, as-sa'a da larabci sifatu min az-zaman, wani dan yanki na lokaci, amma anan ana nufin lokacin da Allah subhanahu wataala zai rushe duniya gaba daya, zamana an canza kasa da wata kasar, an canza sama, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawat, wannan lokacin sai yake cewa sa'a, maulan Allah zai fitar da mutane ya yi musu hisabi, dan aljanna ya tafi aljanna, Allah ta muna ciki don mutai ta ruta, Allah ta kare mu, wannan ita ce sa'a, wannan gaskiya ne tabbas sai tana tafi. Sannan ya ce Allahumma laka aslamtu, ya Allah gare ka na miƙa wuya, wa bika amantu, wato gare ka na miƙa wuya na sallama, wa bika amantu, gare ka kawai da kai na yi imani, to kai nayi imani kai na gaskata wa alayka tawakkaltu kuma gare ka na dogara ko gare ka kadai na dogara ma'ana na mai da al'amari na gaba daya duna liltifati ila al-asbab al-adiyya tare da yana duba zuwa ga wasu asbab ba kuma yana da sababi to amma dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin kakka dora wa wannan sababin tasiri ka dauka cewa shi zai yi maka in ka zo da sababin kawai ka samu abin da kake so a shi sababi shari'a ce take ka rike sababi akwai al-asbab al-kauniyya akwai al-qadariyya akwai al-asbab al-shar'iyya asbab al-kauniyya al-qadariyya su ne abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta cewa duk wanda ya rike kaza ko ya yi kaza to zai haifar da kaza kamar misali a ce wanda bai sa hannunsa a wuta zai kone sabab ne na samun kuna din yanda za ka sa hannunka a cikin wuta in ka taɓa ƙanƙara za ka sanyi wannan sabab ne kauni ƙadari in Allah ya ga dama sai ya sa abin ya ƙi aiki kamar yadda ya sa wuta ta kona annabi Ibrahim duk da ta wutar ce gadan-gadan an kura ta kuma Allah ce kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim sauraka ga shi an samu sabab din lakin takhallafa al-musabbab sauraka shi sabab ubangiji yana sa shi amma in ya ga dama sai ya dakile sababin ya ƙi aiki ai ikon Allah ne subhanahu wa ta'ala sauraka al-imanu bil-asbab ila wato mutum ya yi imani da sababi har ya rika ganin cewa sababin shine ke sa komai wannan yana wato yana da tangarda yana da matsala a cikin harkar tauhidi tangarda a harkar tauhidi ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mutumin da ba shi da lafiya ci abinci ya nemi magani ya sha dan Allah ya ba shi lafiya amma ba wannan maganin shi karan kansa shine samun lafiya ana iya sha kuma a samu lafiya da yawa wani ya yi rashin lafiya ya sha magani ya warke wani kuma ya sha ya yi irin wannan rashin lafiya amma ya sha irin wannan maganin da warke sai yasa annabi Ibrahim ya ce wa idza maridtu fa huwa yashfi in nayi rashin lafiya shi yake warkar da ni saboda shi kadai ne yake warkar da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah huwa at-tabib Allah shi ne likita na hakika saboda shi likita sabab ne amma ba shi yake ba da lafiya to yadda da wannan sabab yana daga cikin abin da shari'a ta umarce mu ne saboda ta umarce mu in muna neman abu mu bi hanyar da ake bi a samu abu amma kada mu cire dogaran mu ga Allah subhanahu wa ta'ala sanya dogaran mu cewa ubangiji kuma shike komai shike da iko da wannan sababin in ya ga dama sababin ya amfani ne ga dama kuma na iya rike sababin ga shi ka yi amfani da shi ka bi ta hanyar sababin amma kuma ubangiji bai so sababin ya tasiri ba to shi tawakkali shine ka rike sabab al-aqd bil asbab ma taqwid al-amr ila Allah wannan shi ake kira tawakkali ka rike sababi amma ka mai da al'amari ga Allah ka mai da al'amari ga Allah ka fita nema amma ka dauka Allah shine mai azantawa ka je ka nemi halal duk inda ake nema ka yi fafutuka ka shiga ka fita ka nemi halal dinka amma a ran ka rika daukan cewa inna Allaha huwa ar-razzaq wa quwwatul mutin ka rika jin wannan a ran ka cewa Allah shine mai bada abin ba zafin neman ka zai ka samu to wannan shine abin da ake cewa tawakkali ba a yadda ka ki nema ba ka ce ai Allah ya riga ya raba ya ba kowa sauraka abin yana na rubuce a lauhul mahfuz ko ban nema ba zai zo ya same ni inda nake wannan baya daga cikin koyarwar musulunci so ka tashi ka tabuka sannan kuma kai ka maida al'amari kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala shine ma'anar tawakkali cewa alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa ilaika anabtu gare ka na mayar da al'amari na al'inaba shine mutum ya mai da al'amarinsa gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar soyayyarsa da kaskantar da kansa da biyayyarsa ga Allah subhanahu wata'ala wa bika fasartu kuma da kai ne na yi husuma ko na yi jayayya ma'ana da hujjar da ka bani da ita ce zan yi husuma ko in yi jayayya da dukkan wani wanda yake kinka ko yake kin gaskiyar da ka aiko annabawa Allah subhanahu wata'ala shine yake da mallakar hujjoji na gaskiya tilawu da'watul haqq shi ke da hujjoji na gaskiya wanda idan mutum ya rike su shine zai nasara ko zai tabbatar da gaskiyar da ake husuma da ita Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa da hujjojin nan akwai hujjojin da suka zo suka yi bayanin su na ayoyi akwai kuma hujjoji waɗanda ɗan adam zai karanta ta hanyar gani da ji الآيات الكونية سما ده قتل ثورا وانا دوكا الله سبحانه وتعالى شيء هو اللي وقت انه هجوجي دو من تبا تبا نسيا وبك خاتمتو معنى ده وقت انه هجوجي ده وقت انه آيوه ده كباير كبيان هذا سونكي جاية وتونكي كفا هجا ده سويا جاية وإليك حاكمتو كما زوا غريكا نكي كهو كنشي وشبانا كيهو كنشي دروني باقيبا kamar yadda yake faruwa na kai hukunci zuwa ga bokaye ko zuwa ga waɗanda za su yi hukunci da wani ba abu ba Allah ba kai zuwa gare ka zan kai hukunci yayin da duk wani abu ya faru to da hukuncin ka ne imani da shi ne yadda faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ka gafarta mun abinda na gabatar da abinda na jinkirtar abinda na gabatar shine laifin da ya gabata mutum ya riga ya yi shi wa ma akhartu laifin da bai yi ba amma kasancewar sa dan adam ne ba zai yi wofinta daga yadda yake ba saboda yana iya yin laifi nan gaba wakila ya sani ko bai sani ba to yana neman ubangiji ya gafarta masa laifin da yayi in kuma har Allah ya kaddara samu faruwar laifi tare da shi shi ma ya gafarta masa wa ma asrartu wa ma a'lantu da wanda dai a koye da wanda dai a bayyane wato da laifi na nafili da koye da laifi na nafili annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar wannan cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba wanda yake gabata ne ga sabon Allah ba wanda yake yin saba wa Allah subhanahu wa ta'ala a koye ko a fili ba wanda yake yin wannan bane kuma Allah ya riga ya gafarta masa ko da ya faru din ma ya ce ya yi masa amma duk da haka yana wannan addu'a domin ya na farko domin tawalu'u ga Allah subhanahu wa ta'ala da sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala domin yin wannan addu'ar ita karantanta ya nuna cewa shi zai iya yin laifi Allah ta yafe shi Allah ya yafe masa alama ce ta ganin girman da yake wa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda baya jin cewa ai shi tunda ya riga ya samu wannan sarki to shikenan baya buƙatar komai kuma a gurin Allah ba haka bane yau da ce ɗayan mu zai samu irin wannan wato amincewa gurin wani mai iko a ce kawai ka gawa ne tsakani na da kai babu tuhuma babu komai je ka kai abinda kake so na yafe maka in kayi da wanda ba kai bin na yafe maka to a irin ɗabi'a ta mu ta dan adam mutum ya samu irin wannan sai ya zarme sai ya zarme ko a cikin harkar aikin gwamnati ana da irin wannan idan shugaba ya amince da wani ya bashi yardarsa ya ga cewa ya zama shafaffe da mai to sai ka ga yana ta tsiya ta su ya cakumi wannan ya cakki wancan ya baki wancan saboda ya san ba wanda ita ya masa magana in an kai karansa ma gaba ce ai wannan kan ba ka je ka yi magana a kan ce ai wannan ko ka yi ma ba zai saurari in dai wannan ne daidai kakura sai ta ɓarna ba zai ji cewa ai ya kamata ya ci gaba da nuna tsantar da kansa ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da ubangiji ba haka bane duk wannan matsayi da duk girma da Allah subhanahu wataala ya bashi cike yake da tsoron Allah na ce na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye hukuncin Allah matsayin da ya samu bai sa ya rage ba to haka sahabban su suka kwaikwayi wannan tabi'a daga wajensa duk da albishir da ake musu aljanna bai sa su kenan sun saki jiki ba kuma sun ji mutum ya shiga ya yi ta homa ta yadda ya ga dama a'a sukan zauna cike da tsoron Allah fiye da ma wanda bai samu wannan shaidar ba to shi ne nan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan domin tawadu ga Allah subhanahu wataala da bayyana girman Allah subhanahu wataala sannan kuma abu na biyu don koyar da al'ummarsa ya koya wa al'ummarsa irin wannan addu'a don su rika yi ce faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu a cikin wata riwaya ta ibn Jurayj an Sulaiman ibn Bilal ibn Mu'tabir ya zo da وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وما أنت أعلم به مني لأبن لك في سنسا أنت المقدم وأنت المؤخر كيني من زد مروى كيني من جنك كيني من زبا تروى كيني من جنك تروى وتكيني والنزاك سا بطن يكار زبا كما أنت قال ما كان هذا الشيء بايا وكما أنت المقدم وأنت المؤخر kamar ishara ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar sa shine gaba gaba a lahira al-muqaddar fi akhirah shine gaba kowa yana bayan sa duk da cewa shine a baya wajen aiki a duniya a wajen aiko annabawa shine zo a karshe amma an sai lahira kuma shine al-muqaddam shine al-muqaddam to Allah shine mai yi masa wannan shine yayi masa wannan to haka nan Allah subhanahu wa ta'ala shike tura kowa gaba shi kuma ke bar kowa ya koma baya wannan duk aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala ce anta ilahi la ilaha illa anta kaine abin bautawa ta na gaskiya babu abin bauta da gaskiya sai kai wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi lokacin da ya tashi zai salla fi jawfin layli a cikin dare sai fasli al-fasl al-hadi ashar fasli da goma sha ɗaya shine yake cewa fi zikirin ruku'i wa sujudi wajen zikirin ruku'u da sujjada wal fasli bainahuma da rabe tsakaninsu wa baina sajdataini da kuma sujjada biyu tsakanin sujjada biyu في السنن الأربعة أن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات آيات أتكن سنن الأربعة لتكن سنن الأربعة سنن أبي داود الترمذي النسائي لابن ماجه كنا عن حذيفة حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا شواء يقول إذا ركع عينته إليه ركوع سبحان ربي العظيم فالكيا تثبتك أبنجي نامي جرمة ثلاث مرات يبدأك سوءك سبحان ربي العظيم وإذا سجد أكن إن سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات يبدأك سوءك wani hadisi na Huzaifa yana cikin sahih Muslim hadisi ne dogo ya salla tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta Bakara bayan ya gama Bakara ya karanta suratul Nisa'i ya karanta Ali Imran da sujjada abinna a raka farko sannan da ya ruku'u ya ji shi yana faɗar haka da ya sujjada ya ruku'u ya daɗe kuma yana ruku'u kusan daidai da tsayuwar da ya yi ko kusa da tsayuwar da ya yi sannan ya ɗago ya yi kusa da ruku'unsa sannan ya sake yin sujjada ya tafi sujjada kusa da tsayuwarsa haka dai har ya gama sallah to a lokacin da ya ji wannan addu'a ya ji wannan tasbihi yana cikin sahih Muslim Abu Dawud ya fitar da shi haka nan Tirmidhi haka nan Imam an-Nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisi Tirmidhi yana cewa hadisi ne hasan sahihi hadisi ne sahihi amma a waɗannan gurin waɗannan masu ruwaya guda uku Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi ko mu ce guda hudun duka da ukun da shi ya faɗa cikin hudun da ya faɗa mutum uku babu wannan kaidi na sau uku babu salata marrat ba ta zo ba sai a ruwayar Nasa'i sai a ruwayar Ibn Majah ita ce kawai ta zo da salata marrat amma sauran ruwayoyin duka babu kaidin sau uku ita kuma ruwayar Ibn Majah tana da rauni cikin sanadinta akwai Abdullahi ibn Lahi'a wanda mai rauni ne sannan a cikin sanadinta akwai Abu al-Azhar wani shi kuma mashhur ne wanda ba a san shi waye ba to da sanadin wannan da cikin as-sunan arba'a ruwayar Huzaifa babu wannan salata marrat akwai Ibn Khuzaimah ya fitar da ita ta wata fuska daban hadisin Huzaifa din ta wata fuska daban haka nan Ad-Darqutni shi ma ya fitar da ita ya fitar da wannan hadisi ta wata fuska daban da wannan karin amma shi ma isnadinsa yana da launi wannan taqyidi da salata marrat ya zo a ruwayoyi daban wasu ruwayoyi daban hadisin wasu jama'a daga cikin sahabbai ta hanyoyi wanda duk suna da magana a kai duk hanyoyin za ka samu kowace hanya akwai magana a kai a kanta wanda wasu malamai suka tabbatar da ruwayar za a iya kai shi matsayin hasan da gairihi bimajmu'i turuqihi ga wanda suka san ilimin hadisi idan hanyoyi suka yawa kuma su tsananta ba hanyoyin hadisi suka yawaita ba raunin su bai tsananta ba to ana kai hadisi hasan da gairi shi yasa ibnu hajar a cikin nasa'idul afkar ya hassana wannan riwaya wato da kaidin salatu mafa zamu ga bai ambaci wa bihamdihi ba zamu ga subhana rabbil azim ne kawai amma ba wa bihamdihi a wannan riwayar bai zo da wa bihamdihi ba a waɗannan riwayoyin da ya ambata amma Abu Dawud ya kawo shi ta wasu hanyoyi da wa bihamdihi wanda wannan wa bihamdihi din Abu Dawud da ya kawo shi hadisin Uqba ibn Amir shi yake cewa wannan tsarin wa bihamdihi ziyadatu wa bihamdihi laysat mahfuza ma'ana ba ta tabbata ba isnadin shi yasa sai ya zama na malamai sun yi sabani wajen tabbatar da wannan karin wa bihamdihi a cikin tasbihin su ruku'u da tasbihin sujada wasu da yawa sun dubi yawan ruwayoyin da aka yi ba su zo da wa bihamdihi ba yawan ruwayoyin da aka ruwaito a cikin hadisan sahabbai da dama hadisin Huzaifa ibn al-Yaman da hadisin Abdullah ibn Mas'ud da hadisin Uqba ibn Amir duk an ruwaito shi amma babu a yawancin ruwayoyin su da suka tabbata da gare su babu ziyarar wa bihamdihi akwai ruwayar Ad-Darqutni da Al-Jazzar da ta zo ta hanyar wanda ake kira Muhammad ibn Abi Layla حفص ابن جاس أم محمد ابن أبي ليلى عن الشعبي عن سلة شوى سنة فدر الحمد سنة فدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم وبحمده ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده تو أن شي معنى إسناد ما لم يسن إلا انتاشي تبو لا شي محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى في محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لدام عدد شي ما لما دوتي سن لون ناشئ saboda da wannan kuma illa ce shi Bazzar shi kansa ya raunana hadisi kuma duk yawanci waɗanda suka rawaito hadisin Huzaifa ta hanya mafi inganci babu batun wannan tsari wanda shi ne abinda Abu Dawud ya ambata a cikin abin da dinsa Sheikh Nasir bin al-Albani a cikin sifatu salatin nabi ko aslu sifatu salatin nabi ya bibiyi ta wannan ziyada din inda ya tabbatar da ita bi turuqiha bi kafarati turuqiha bi majmu'i turuqiha ta hanyoyi daban-daban yace ana iya daukan hadisi ne a hasan al-ghayri akwai imam ahmad an tambaye shi kamar da ke cikin al-mughni da ibnu qudama an tambaye shi kan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sai yace fala ba'as babu laifi dan mutun yace subhana rabbiyal azim wa bihamdihi an tambaye shi game da wannan sai yake cewa aka abin nan Ahmad ibn Nasr al-Marwazi yake tambaye shi cewa to wanne ka fi so wanne ya fi ba ka sha'awa a ce subhana rabbiyal azim ko ku a ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi wanne ka fi so sai yace qad ja'a hadha wa ja'a hadha wannan akwai akwai subhana rabbiyal azim akwai kuma subhana rabbiyal azim sai ce wa ma adfa'u minha shay'a ba wanda zan iya turewa zan iya tunkudewa ko wanne ko wannan ko wannan sannan a wata ruwaya ake tambayar sa me kake gani ga wannan yake ce arju Allah ya kuna bihi ba fata na dai zan babu wani laifi a cikin yin haka don haka Imam Ahmad baya kure wato duka ruwayoyin yana tabbatar da kowace ruwaya wannan hadisi game da ko gani yana tabbatar da tasbihi a cikin ruku'u to wanda yayi ruku'u yayi tasbihi wannan tasbihi a cikin ruku'u kamar yadda yazo a cikin wannan hadisi ya zo a cikin hadisai daban-daban kamar yadda muka ambata hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu duk su ruwaito wannan tasbihi a cikin ruku'u ga hadisin Aisha nan shi ma zai zo nan gaba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma zirni kaga shi ma yazo da tahmidi din su tasbihi da tahmidi a ciki akwai hadisin Uqba wanda ya shahara ana yawanci littafin fiqh suna kawo shi wanda yake cewa yana cikin sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad da Sunan Ad-Darimi yake cewa lokacin da fadar Allah ta sauka fasabbih bismi rabbikal azim a cikin suratul waqi'a sai annabi ya ce ij'aluha fi ruku'ikum yayin da aka saukar da sabbih bismi rabbikal a'la sai ya ce ij'aluha fi sujudikum wannan riwaya ba ta inganta ba kamar da muka riwaya wa sana da illa amma dai تسبيه السجدة ركوع يا تبتة هكذا تسبيه السجدة يا تبتة وما معلمي تسيه ما كان أكون لك من الرامي بهنا إمام مالك شيء أكر ويتود بوجنسا ينا جنكي و باب وانا أبو دعك شيء رأي تكميمي أتكين ركوع وسجدة ليس فيه حد ليس فيه شيء محدد با وانا ابو دا اكاي سوي تكميمي ذا اي ان اي ركوع كو اي سجدة كوي بي بقاتا انك يكي كان غيور كي تاما سوسي اكنا انك تب سجدة وشنك تب قصا سوسي شكينا كاغم ابن لأكي بقاتا سجدة سورا ابو بوا دا ذاتي وانا قرنجا من كني اتشكي مودا وانا cikin mudawwana yake cewa qaulun nasu fil ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa fis sujudi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa fis sujudi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi yake cewa la a'rifuhu wa ankaruhu wa lam wa ankaruhu wa lam yahudda fihi du'aan mawqutan imam malik bai ce shi bai san wannan ba kuma sannan ya nuna dai babu wata addu'a ko wani zikiri da aka sani aka kayyade sai ce walakin yumakkinu yadayhi min rukbatayhi fi ruku' abinda yake bukata dai hannunsa kan ya kama ruwansa sosai a ruku'u wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu min al-ardh fi sujud in yazo sujjada kuma hancinsa da goshinsa taba kasa sosai walaysa lidhalika indahu hadd aburun malik babu wai bai da wani haddi wa kana malik yakrahu ad-du'a fi ruku'i wa la yara bihi ba'sa fi sujud yana ganin makaruhi ne yin addu'a a ruku'u amma babu laifin yin addu'a a sujjada malaman malikiya sun fassara maganar imamu malik tunda abu ne ya tabbata a sunna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi babu mamaki ruwayar ta zama da isa ga imamu malik ba ko kuma ta je mata amma ta hanyar da bata inganta ba kamar yadda muke gani akwai wasu hanyoyi da aka rawaito wasu ruwayoyi wanda ba su inganta ba tana yiwuwa ta haka ne tana yiwa kuma yana nufin wani abu kamar ibn rushd yake cewa maganar da ya cewa bai sani ba ibn rushd al-jadd ba al-hadith ba ibn rushd mai al-bayan wa tahsin a cikin littafin sa al-bayan wa tahsin da yake ruwaya malik sai yake cewa qawluhu la a'rifu hadha ma'nahu la a'rifu min wajibati as-salah yayi tawilin maganar imam malik cewa da ya ce bai sani ba yana nufin bai san shi cikin wajibin sallah ba amma ba yana nufin babu shi a sallah ba yana cewa baya ganin cewa ya zama abu ne wanda yake wajibi ta yadda idan mutum bai yi ba za ce sallarsa ta ɓaci domin akwai wannan magana daga wasu malamai wanda suke ganin idan mutum ya yi ruku'u ko sujjada bai yi tasbihi ba sallarsa ta ɓaci to kamar shi da yake nuna haka kamar maganar malik tana mai da martani ne ko saba ma wancan ra'ayin saboda haka da yake bai san shi ba yana nufin bai san shi a matsayin wajibi ba shi amma yin sa a cikin sujjada inji ibn rushd yake cewa li anna tasbiha fi sujudi as-salati min as-sunan allati yustahabbu al-amalu biha inda al-jami' yin tasbihi a sujjada ko a ruku'u wani abu ne da yake cikin sunnonin sallah da kowa yake ganin mustahabbi ne kowa yake ganin mustahabbi ne shi yasa imam abin nan at-tirmidhi lokacin da ya kawo hadisin Uqba bayan ya yi magana akan rashin ingancin ruwayar da ya kawo hadisin ibnu mas'ud kai imam at-tirmidhi sai yake cewa wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm malamai akan wannan suke suna aiki da wannan yastahibuna alla yanqus ar-rajul fi ar-ruku' wa as-sujud min thalath tasbihat bayan ya kawo ruwayar da bata inganta ba da kayyade uku sai yake cewa amma malamai suna ganin mustahabbi ne kada tasbihin kai kasa uku almuhim dai suna tabbatar da tasbihi za mu yi magana akan uku adadin nawa ake fuso ko daga nawa aka fuso ko nawa ne kamala ɗaya ne biyu ne uku ne ko ya fi haka ko ya kasa haka duk da akwai maganganun malamai akan wannan to amma dai imam malik shi a tashi maganar yana ganin cewa ba dole sai an yi wannan ba. Akwai magana da Ishaq ibn Rahuya, shi ma yana ganin cewa kowane tasbihi ana iya yi, ba lalle sai wannan ba. Za mu ga cewa a cikin babin akwai tasbihi kala-kala, kamar yadda muka gani ya ka wannan zai ka na Aisha, zai ka subhan quddus rabbul mala'ikati war ruh, zai ka adadin abin nan. Saboda haka ba lalle sai subhan rabbil azim shi kadai ba, dukkan wani wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama mutum na iya yi kuma ya zan yayi wannan tasbihi din. Wannan tasbihi a cikin sujada da a cikin ruku'u da sujada, malaman malikiya hatta na baya-baya sun tafi a kan yin sa, cewa yana daga cikin sunnonin sallah, ba su sa shi cikin wajibai ba. Kuma suka yi tawilin magana Imam Malik ta hanyar ɗauko magana Ibn Rushd al-Jadd, kamar yadda muka gabatar. Sahabbai sun kasance suna yin tasbihi. Jabir, kamar yadda ya zo cikin Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, Jabir yana cewa kunna nusabbihu ruku'an wa sujudan wa nad'u qiyaman wa qu'udan, mun kasance muna tasbihi a ruku'u, muna tasbihi a lokacin da muke sujjada, muna yin addu'a a tsaye, muna yin addu'a a zaune. Haka nan jumhurin malamai sun tafi a kan wannan, cewa ana yi, sai dai guda nawa ake yi. Da yawa daga cikin malamai suna ganin aƙallu ma yuzu shi ne guda ɗaya. Idan mutum ya yi ruku'u ya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ko subhana rabbiyal azim sai ya ɗago, to ya yi ruku'u. In ya yi ɗaya ya isa. Wasu suna ganin cewa sai ya yi uku, kamar Hassan al-Basri, kamar Ibrahim al-Nakhai, su suna ganin sai ya yi uku. Tunda su a gurinsu ma wajibi ne, a gurinsu ma idan mutum bai yi ba to sallar ta ɓaci, kamar yadda zamu gani. To amma suna ganin kuma sai ya yi uku, aƙalla sai ya yi uku. To ruwayar uku ba ta tabbata ba gaskiya, ruwayar uku ba ta tabbata ba. Ibn Abi Shayba da Abdurrazzaq sun ruwaito daga Umar Ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu cewa in ya yi ruku'u ya yi sujjada yakan yi tasbihi biyar-biyar ne. Sayyidina Umar yana yin tasbihi biyar a sujjada, a ruku'u yana yin tasbihi biyar a sujjada. Al-Hasan al-Basri yana in kana so ka zo da cikakken tasbihi sai ka yi bakwai. Muna magana Al-Hasan al-Basri yana ga sai ka yi guda bakwai. Wani kuma ya ce sai ka yi har guda goma sha bakwai, wanda ya ce har sha bakwai sai ka yi. Wani ya ce akwai, wani suka ce akwai abin nan, akwai adna, akwai wasat, akwai kuma afdal. Akwai wanda yake na ƙasa-ƙasa shi ne uku, sannan wasat guda biyar, sannan kuma a'la shi ne bakwai. An rawaito wannan daga Al-Hasan al-Basri rahimahullah, yana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba. Amma dai abinda ake bukata shi ne a samu nutsuwa sosai. Wanda ya fi samun nutsuwa a cikin ruku'u ko sujjada babu shakka sallar ta fi kamala sama da wanda ya yi bai samu wannan nutsuwar ba. Shi ya sa Imam Shawkani bayan ya kawo maganar Ibn al-Mubarak, bayan ya kawo maganar Tirmizi ya ɗauko maganar Ibn al-Mubarak da Ishaq Ibn Rahuya, inda suke cewa mustahabbi ne ana so galiman ya riƙa yin subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal sau biyar. Mustahabbi ne dan na bayansa su samu uku, in shi ya yi biyar to na bayansa su samu uku. An gane, wato dan ya bar na bayansa aƙalla su samu uku, to shi ya yi biyar. An sun ce duk wanda aka fi shugabantar to kada ya yi abin da zai hana wa waɗanda suke bin bayansa samun wata falala. Sai ya sa hatta abin nan a aikin hajji, abin nan Abu Ya'la al-Farra a cikin al-Ahkamu Sultaniya, ya ba cewa wanda aka sa shi amirul hajji, wanda shi ne yake jagoran alhajjai a shiga a fita, duk inda za a je shi ne zai ce a zo a tafi, shi ne zai ce a baro wuri. Suka ce to in aka zo bai halatta shi ya yi abin nan, ya yi abin nan ta'ajjuli ba, ya bar mai na kwana na biyu ya zauna sai ya yi kwana na uku, don mai son kamar ta'akara din nan, wataƙila a cikin tawagarsa akwai mai son ta'akara din, to kai ya tafi sai ya ba wa wannan mai ta'akara dama. Saboda haka shi maliman kada ya yi uku kawai, in ya yi uku kawai to wani ba zai samu ukun ba, to sai ya yi biyar aƙalla su kuma abin nan. To wasu daga cikin malamai ma nake karantawa suna ganin cewa bai kamata ya wuce biyar ba sai da izinin mamansa. Sai sun yi ganawa da mamu, kuma ya zama da mamun ba sa karuwa. To an sa karuwa sabon candidate ya zo, bai san da wanda ya je ne ba, kaga ai. Saboda haka suna ga in zai wuce haka, to ya zama da mamunsu sun sani cewa to ni fa zan daga dogon sujjada dogon ruku, kun yadda a ba matsala, amma ba ka kai. To sai amma suka ce da sharaɗi ya zama kada wasu zama suna karuwa a masallaci, iyaye su kaɗai suke sallah, dan in wasu sababbi na zuwa kaga za a yi kuma daga baya wannan ya zo bai san da sharaɗin ba. Wannan fahimta ce ta wasu malamai, ba wai sharaɗi ba ne cewa sai an yi wannan. To amma dai abinda suke abin nan ƙarfafawa shi ne kada liman ya riƙa yin abinda mamunsa, cikin mamunsa wani zai cutu. Ila cikin mamunsa akwai wanda ba zai iya daɗewa a hakan ba, ko a ruku'un ko a sujjada. To kada ya ce zai yi ɗau dogon abin nan. Akwai sanda Sheikh Muhammad Taqi bin al-Hilali aka bashi limanci lokacin duk wani babban malami in ya zo ƙasar Saudiya, ana iya bashi ya yi limanci a ɗaya daga cikin haramai ne. To ya karantarwa a nan Madina, jami'ar Islamiyya, babban malami ne ya rasu da jimawa a cikin aikin. To lokacin da ya zo yana karantarwa a nan, sai aka ce zai riƙa yin limanci. To shi a sujjada da ruku'u sai ya yi tasbih 15. To kuma guri ne da mutane da yawa da ko'ina zuwa ne, kuma za a da tsofaffi wani ma'ari da ƙyalƙi ake da shi. To ka zo ka yi ruku'u da shi ka daɗe tasbih 10. Aka ce a ga Allah ɗan rage, ya ce shi haka yake sallar, in an yadda ya yi, in ba yadda ba a haƙura. To la ya faɗi haƙura. Shi ce ba zai rage ba. To aka ce to tunda haka ne dai an haƙura da limancin naka, na bai zama dole ba. Sauraka ba daidai ba ne liman, akwai masu zuwa sujjada ƙarshe su jagowar sujjada. Ana yawan tambaya a kan wani, wasu har suka ɗauka wata sunna ce, in an zo sujjada ƙarshe a daɗe a daɗe a daɗe a daɗe a daɗe. Sauran sujjodin ya yi su noma yadda aka saba yi, amma da ya zo sujjada ƙarshe sai an gaji. Wannan ba shi da asali. To ban kwana sallar in ya gaba zai tashi mai ta yadda yake so. Fa idza salla ahadukum li wahdi fa yutawwil ma sha'a, haka annabi ya ce. In mutum yana sallah shi kadai yayi ta dogo yadda yake so. So kana sallah da jama'a to ka tuna akwai wasu a bayan ka, wataƙila wani yana nan kansa sarawa yake, in ya sujjada nan ka bai tsagi. Haka da kyar yake kokari yana yi, ka zo ka dau wannan shi kuma ba zai dago ba. In ya dago ba ka dago ba sallar ta baci. To ba zai iya yadda ya dago ba ka dago ba. Sauraka ba daidai ba ne mutum ya rika irin wannan. Akwai da yawa kuma suke wannan, amma ba shi da tushe, ba shi da asali. Kuna ga yadda malamai suke ta tattaunawa a kan adadin nawa za a yi ba, nawa za a yi ba. Akwai magana Shaukani a Nailul Awtar, bayan ya kawo magana Ibn al-Mubarak da Ishaq Ibn Rahuya da suke cewa mustahabbi ne liman ya yi biyar, sai yake cewa wala dalila ala taqyidil kamal bi adadin ma'lumin bal yanbaghi al-istikthar min at-tashbih ala miqdari tatwil as-salati min ghayri taqayyud bi adad. Shabab, wani dalili da ya nuna an ayyade mutum da wani adadi, a ce kai ya wuce kaza ko sai yayi kaza, ko in yana son ya samu kamala sai yayi kaza, a ce yin kaza shine kamala, kamar wanda su ce uku ko su ce biyar ko su ce bakwai ko su ce goma ko sha biyar ko sha bakwai. Ya ce bai kamata a faɗi haka ba. A ga mutum dai yana da kyau dai mutum ya yawaita tasbihin a cikin sallar tashi, gwargwadon yadda ya kamata ya tsawaita sallar. Wa amma ijabu sujudi sahwi, akwai waɗanda suka wajabta sujudi sahwi, kamar yadda za mu gani cewa in ka bar subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal azim za ka yi sujudi sahwi. To shi ne yake cewa wanda ya ce sujudi sahwi ko kuma fi ma zada ala tis'i, wato wani ya ce in ka yi ya wuce tara to sai ka yi sujudi sahwi, ko kuma istihbab an yakuna adadu tasbihi witran la shaf'an, ko kuma cewa sai ya zama witri ka yi uku ko ka yi biyar ko ka yi bakwai ko ka yi tara ko ka yi sha uku. Ya ce wannan fi ma la dalila ne, abu ne da babu wani dalili da ya tabbatar da shi. Saboda haka duk wanda mutum ya samu dai ya yi, yayi Imam Shafi'i zamu ga shi ma ya tafi akan cewa mutun zai tasbihi guda uku yayi tasbihi guda uku amma shi ya kara da cewa bayan yayi tasbihi guda uku sai kuma ya faɗi abin da yazo a cikin hadisin Ali da muka karanta a baya hadisin Ali na cikin sai Muslim idan ruku'u ne ce Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu idan sujada ne ya kara Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma Allahumma laka sajadtu wa bika amantu har zuwa ƙarshe Imam Shafi'i yana faɗar haka cewa mutum zai iya ƙara wannan sawa'u liman ne ko munfarid ne yake cewa huwa takhfifun la tasqim yake cewa yin hakan ba tsawaitawa ba ne saboda annabi ya yi sawa ba tsawaitawa ba wannan dan ya zama kamar martani ne ga wasu waɗancan malamai cikin malamin Shafi'iyya waɗanda suke ganin cewa ba zai ƙara sama da tasbihi uku ba sai da yardan mamunsa kuma su zama mudin ba sa karuwa to shi kansa Imam Shafi'i din ya yarda ayi ukun kuma a ƙara da abin da yake cikin hadisin al-Imam Shafi'i abin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wanda bai samu yayi tasbihi ba a ruku'un sa ko a sujudin sa aktsarul fuqaha cewa tujzi'u salat sallata tayi sai ruku'u bai samu yayi ba wannan shine kaulin Malik kaulin Abu Hanifa kaulin Thawri kaulin Imam Shafi'i duk sun tafi akan cewa sallata tayi a zahirin maganar Imam Ahmad zahirin mazhabarsa da kuma maganar abokinsa Ishaq ibn Rahuya Ishaq ibn Ibrahim cewa idan mutum ya bar tasbihin da gangan ne sallata ta bashi idan kuma bisa rabkanwa ya manta tasbihin to zai yi sujudu sahwi zai sujada guda biyu sujudu sahwi wato zai sujada ba qabli akwai waɗanda suka zarma sosai cikin malamai wanda kaulinsu ba ya da kaifi cewa ko bisa rabkanwa ko bisa kuskure ba zai faɗi ba in mutum bai yi shi ba to ba sallah to wannan kaulin yana da tsauni tsauri sosai a cikin malikiya akwai waɗanda suke da wannan kaulin duk da cewa gashi maliku rahimahullahu ta'ala bai tsananta ba a cikin harkar tasbihin har ma yana ganin babu wani abu takamaimai kawai abin da ake bukata dai hannun kai kai ku abin da dinka to amma a cikin mazhabar malikiya akwai malamai kamar irin su Yahya ibn Yahya Ali ibn Dinar su suna ganin cewa idan mutum bai yi su ba ko da gangan ko da wasa ko da kuskure zai da sallah su kaga sun tsananta sun wajenta wannan shine abinda al-Khattabi a cikin ma'alim sunan ya fi karkata zuwa gare shi cewa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kenan a tabbas yin tasbihi ba zai taba zama daidai da rashin yin sa ba yin sa ba zai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira wa sallar kanta tasbihi ce innama hiya tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an ce sallah ba wani abu ne tasbihi ne da kabbara da karatun qur'ani sana ka kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wata tasbihi kamar yadda ya kira ta qur'ani haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wata tasbihi za ka wani annabi cewa bai kamata a ce sallah ta rasa tasbihi ba a cikinta kamar yadda ba zai yi ba a ce sallah ta rasa karatun alqur'ani a ciki saboda yin ya fi rashin yin sannan kuma mutum ya yi iya bakin gwargwado yadda zai tabbatar da khushu'i a cikin ruku'un nasa kada ya ji cewa an ce ko da yin ɗaya kai ya isa mutum ya zama sallar haka yake akwai hadisi a cikin musnad Imam Ahmad da kuma sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Anas yake cewa babu mutumin da nayi sallah a bayansa kuma sallarsa ta kowa kama da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dan saurayin nan ya nuna Umar dan Abdul Aziz yace babu wani mutum da nayi sallah a bayansa kuma sallarsa ta fita kowa kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dan saurayin nan lokacin Umar ibn Abdul Aziz yana saurayi daga baya sai abin nan sai su jama'a abin almajiransa sai suka yi kula da sallar Umar ibn Abdul Aziz sai suka kula a takaice abin nan a ruku'unsa zai tasbihi goma a sujjada ta zai tasbih goma zai ce subhana rabbiyal azim subhana rabbil hasa goma sujjada zai fada haka to kaga wani ya nuna kenan qaidun hukum ba sharadi bane a kuma sannan qaidul witr shi ma ba sharadi bane kamar da imamu shaukani yake fada dan sun ce fa harazna fi ruku'ihi 10 tasbihat wa fi sujudihi 10 tasbihat sai muka kaddara tasbihi goma a ruku'in sai muka kaddara tasbihi goma a sujjada kaga babu witri anan kada ko ba kayyade shi da abin nan ba to gwargwadon yadda mutum zai iya samu yayi kuma in liman ne yana tare da yana la'akari da waɗanda suke bin sallah to wannan shi aka fi bukata yin haka kuma sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam zamu ga anan hadisin a wajen tasbih wajen ruku'a ce subhana rabbiyal azim aka amfani da kalmar al-azim al-azim shine mai girma sujjada kuma subhana rabbiyal a'la wasu daga cikin malamai sun hararo kamar hikimar da ta sa aka bambance can aka ce al-azim nan sai al-a'la al-a'la shine mafi daukaka sujjada shine lokacin da bawa yake kai goshinsa ƙasa wanda ya fi nuna ƙasƙantar da kai ga Allah da ƙanƙantar da kai ga Ubangiji subhanahu wata'ala sama da ruku'u sujjada ta fi nuna ƙasƙantar da kai gaban Allah sama da ruku'u to sai aka yi amfani da kalmar a'la wanda ta fi nuna ɗaukaka sama da al'azim saboda yanayin da bawa yake ciki a lokacin ya fi nuna ƙasƙanci ga Allah subhanahu wata'ala saboda sai tasbihin da ya zama a nan wannan yanayi ya fi tasbihin da ya kasance a cikin ruku'u wasu kuma suka ce saboda a lokacin da bawa yake ƙasa to kuma a daidai lokacin yake tunanin Ubangiji sama da shi saboda kada yin ƙasa da goshi ya sa ka yi tunanin ko Ubangiji ya yi ƙasa a'a kana ƙasa amma kana kiran shi al'a'la wanda yake mafi ɗaukaka saboda kuma bawa ba zai zama ya samu karɓuwa a gurin Allah ba sai lokacin da ya fi nuna ƙasƙancinsa ga Allah gwargwado da yadda zai nuna ƙasƙancinsa da gazawarsa da shi ba kowa ba ne a gaban Allah lokacin kuma yake samun matsayi a gurin Allah subhanahu wataala shi yasa yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa yake kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake sujjada lokacin da yake sujjada wasjud waqtarib yi sujjada dan ka kusanci ubangijinka ka samu kusanci da shi wannan yana nuna cewa ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wataala shine kusanci gare shi subhanahu wataala za mu tsaya nan abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi
Una hora, una hora.